Depuis des siècles, le noir a toujours été. The voice of America, direct from Washington. Sasha, Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Litinin 2 ga watan Oktoba a shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Gwamnati za ta ci gaba da gudana a Amurka da kudin gudanarwa da aka tabbatar har zuwa tsakiyar watan Nuwamba. A yau Litinin ne ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya ce ya yi imani Amurka za ta samu mafita domin ci gaba da bayar da tallafin soji ga Ukraine. 'Yan sanda sun sanar a yau Litinin cewa mutane 38 sun samu raunuka na kuna sakamakon wata gobara da ta tashi a hedikwatar 'yan sanda da ke arewacin Masar.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jakadu a kasashen Afirka ta yamma guda tara sun kammala wani taron kwanaki 7 a birnin Agadez na jamhuriyar Niger don tattauna kalubalen kaurar bakin haure.
Bisa aikin da ya kamata a yi, aiki ne wanda za a taimaka masu bakin haure wanda suke bisa hanyoyi wanda suke neman tahiya ko wanda suke dawowa, su ci wanda suke dawowa su ne ake kama ma su samu su koma gidansu cikin muhimmanci.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa al'ummomin yankin kudu maso gabashin Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da zagayowar ranar samun 'yancin kai a Najeriya da aka yi bikin a jiya Lahadi. Idan muka leƙa jamhuriyar Nijar za ku ji cewa wasu da ba a san ko su waye ba sun sace wata 'yar jarida mai suna Samira Sabo, lamarin da ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin 'yan jarida suka bayyana damuwa a kai. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin ilimi wanda ya tattauna akan batun ba jihar Niger Najeriya lasisin kafa jami'ar ilimi. Amma da farko za mu fara da labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Gwamnati za ta ci gaba da gudana a Amurka da kudin gudanarwa da aka tabbatar har zuwa tsakiyar watan Nuwamba, duk da cewa za a ci gaba da gwagwagwa tsakanin 'yan majalisar dokokin na jam'iyyar Republican. Dan majalisa mai ra'ayin 'yan mazan jiya Matt Gaetz na Florida ya ce zai yi kokari a wannan makon da za a shiga na ganin ya yi waje da kakakin majalisar Kevin McCarthy, bayan da Kevin McCarthy ya yi maraba da wani shinge da ya kusa kange 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat daga kada kura'a da ta dakatar da rufe ayyukan gwamnati. A wani labarin kuma a jiya Lahadi ne tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya isa birnin New York gabanin shari'ar da ake da zai fuskanta akan zargin damfara. Na gaba-gaba a takarar shugabancin na Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican a zaben shekara ta 2024 na fuskantar zagin ƙara daraja kadarorinsa da biliyoyin dala domin samun bashi mai gwaɓi da inshora. Trump dai ya bayyana tuhumar da ake masa da cewa shirme ce kawai. A yau Litinin ne ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya ce ya yi imani Amurka za ta samu mafita domin ci gaba da bayar da tallafin soji ga Ukraine. Da yake magana da manema labarai tare da shugaban tsare-tsaren manufofin da suka shafi kasashen ƙetare na ƙungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell, Kuleba ya ce Ukraine ta yi zurfafan tattaunawa da ɓangarorin biyu na majalisar wakilan Democrat da na Republican. Ya bayyana ƙudurin na 'yan majalisar dokokin na Amurka na yaki ta tallafin kuɗin da ake bai wa Ukraine daga ƙudurin dokar kasafin kuɗin na ranar Asabar da ya dakatar da tsayar da ayyukan gwamnati, da cewa wani lamari ne kawai da ya faru amma ba yana nufin sauyi ga tallafin ba. Kuleba ya ce ba ma jin cewa tallafin da Amurka ke bayarwa ya watse, saboda Amurka ta fahimci cewa halin da ake ciki a Ukraine ya fi ƙarfin a kalli Ukraine kawai, lamari ne da ya shafi kwanciyar hankalin duniya da makomarta. A ranar Asabar ne wasu tsageru sama da dozin suka kai hari a wani ƙaramin ofishin 'yan sanda a Miyawali na ƙasar Pakistan, inda tsagerun biyu da jami'in ɗan sandan Pakistan guda suka rasa ransu. 'Yan sandan sun yi nasarar kwantar da harin ne tun da sanyin safiyar jiya Litinin, wato jiya Lahadi. Jami'ai sun ce tsagerun mambobin haramtacciyar ƙungiyar TIP ko Pakistan Taliban ne. farko a farkon wannan shekarar sai da kungiyar ta TIP ta rika kai hare-hare akan ofishin ƴan sandan na Miyawale inda aka kashe biyu daga cikin su.
To kafin ku ji sauran labaran duniyar zamu leka bangaren rahotanninmu. Jakadu daga kasashen yammacin Afirka tara ciki har da Najeriya da Chadi da sarakunan gargajiya su ne suka kammala wani taro don tattauna batun matsalar bakin haure da ke zuwa kasashen Turai daga nahiyar Afirka. Sarakunan gargajiyar da suka halarci taron sun buƙaci a dage wa Nijar takunkuman da aka sanya mata sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi don mahukunta su samu damar da bakin hauren kasashen su. Wakilin muryar Amurka Ahmed Muhammad na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Mahalarta taron da su yi musayar ayoyi akan hayoyin da za a bi wajen karfafa dangantaka tsakanin bakin haure da al'ummar da suke rayuwa tare da su a Nijar da kuma matakan ciwo kan matsalolin da bakin hauren suke fuskanta. Taron da ya kumshi jakadun kasashe tara na Afirka ta Yamma ciki har da Najeriya da Chadi da sarakunan gargajiya da hukumar da ke kula da bakin haure ta Majalisar Dinkin Duniya da gwamnatin Nijar domin wayar da su hakkokinsu da kuma sanar da su dokar kasar da suke ciki kafin su fice. Yakuba Sukiraju jami'in gwamnati Nijar ya yi mana ƙarin haske kan taron.
Babban taro ne tunda ambasada da consular na kasa tara don su gani da idon su musu nasiha in suka zo suna zamana da mutane su yi hattara da al'adun wurin da suke zama su amfana garin da suke zama yanda garin ma yake amfana da su tunda aka ke migrant su ma suna da amfanin su da suke kawowa inda suke zama kaman wasu ayyuka wasu ilimi da suke da shi. Gurin da ake so a kima shine dai a samu kwanciyar hankali zaman lahiya tsakanin bakin hauren nan da ƴan garin Agadas.
Domin kare hakokin bakin haure a matsayin su na bil'adama, hukumar kula da bakin haure ta duniya cewa da OEM suka yi tsari na musamman don ganin cewa an kula da duk wanda ya shigo Nijar kuma an san halin da yake ciki. Azawa Muhammad jami'in hukumar da ke kula da bakin haure cewa da OEM
a cikin kowane yanayi ake ciki tunda mu Majalisar Dinkin Duniya ce muke ciki, kenan muna da gurin a ce duk dan adam wanda yake cikin mawuyacin hali ya kamata a tallafa masa a cikin kowane hali da ake ciki, a cuto shi, a fiddo mishi incin kanshi, kuma a samu a kai shi gidan shi lafiya bisa aikin da ya kamata a yi. Aiki ne wanda za a taimaka masu bakin haure wanda suke bisa hanyoyi wanda suke neman tahiya ko wanda suke dawowa, su tu wanda suke dawowa su ne ake kama ma su samu su koma gidansu cikin muhimmanci.
Su ma a nasu bangare sarakunan gargajiya kira suka yi ga kungiyar ECOWAS ko SADIAO da ta sassauta takunkumin da ta siya wa Nijar domin mayar da bakin haure zuwa kasashen su na asali. Umar Ibrahim Umaru mai martaba sarkin Abzin
Ambargo da dangin mu suka samu na kira gare su da su yi yanayin kasa su sassauta mu kasan mu domin kasan mu tana buƙatar sassauta, tana buƙatar ba da dama na ƴan kasa su taru su gamu su san maitar da za su samu domin su san kowa nasu ne domin a samu mafita.
Baki ɗayan mahalarta taron su yi na'am da cewar muddin ba a ɗauki nagartattun matakai ba a yaƙi da zaman kashe wando, fatara da talauci da suka yi ƙwai suka ƙyanƙyasa a nahiyar Afirka, akwai matuƙar wuya a magance matsalolin bakin haure. Habib Mahmud Murai Amurka daga Agadez Jamhuriyar Nijar.
Gaida Ahmed Mahmud da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
‘Yan sanda sun sanar a yau Litinin cewa mutane 38 sun samu raunin ƙuna sakamakon wata gobara da ta tashi a hedikwatar ‘yan sanda da ke arewacin Masar. Mai magana da yawan ‘yan sandan ya ce an yi wa wasu da suka ƙone magani a nan take yayin da aka ɗauki wasu zuwa asibiti. Jami'ai sun ce a nan take dai ba a san musabbabin tashin gobarar da ta tashi a ginin da ke Ismailiya ba. Motocin ɗaukar marasa lafiya aƙalla 50 da jiragen sama biyu ne aka tura zuwa wurin da lamarin ya afku. Afkuwa babbar gobara irin wannan dai ba baƙon abu ba ne a ƙasar ta Masar sakamakon laku-laku wajen bin matakan kiyaye afkuwar haɗarin gobara da masu sauran haɗura. Ko a watan Agusta na shekara ta 2022 sai da wata gobara ta tashi a wani coci a birnin Cairo inda ta laƙume rayukan mutane 41. A yau Litinin ne ma'aikatar muhalli ta ƙasar Indonesia ta ƙaryata zargin cewa wutar dajin da ta tashi a Sumatra da wani yanki na Borneo da ya sa hayaki mai duhu ya lullube wasu sassan biranen ƙasar, cewa ya kuma shafi ingancin iska a makauciyar ƙasar Malaysia. A ran Juma'a ne ƙasar ta Malaysia ta gargaɗi jama'a game da gurɓatar iska a sassa da dama a ɓangaren gaɓar ruwa na yammacin ƙasar da yankin yammacin Borneo na Sarawak. Ta dora alhakin hakan ne akan wutar daji daga makauciyar kasar Indonesia, kamar yadda sanarwar da ta fito daga sashen kula da muhalli na kasar ta bayyana. Ministar muhalli ta Indonesia Siti Nurbata ta maida martani da cewa Jakarta bata ga inda hayaki yayi tafiya daga kasar zuwa wata makauciyar kasa ba. Ta ce za su ci gaba da bin diddiki duk da koda wani abu ka biyo baya, amma babu wani hayaki da ya shiga wata makauciyar kasa kamar Malaysia.
A gaida Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake leƙawa ɓangaren rahotanninmu. Al'ummomin yankin kudu maso gabashin Najeriya waɗanda suka sha fama da tashe-tashen hankulan 'yan rajin kafa yankin Biafra na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da bikin ranar samun 'yancin kai a Najeriya na shekaru 63 da aka yi a jiya Lahadi. Wakilin muryar Amurka Lamida Abubakar Sakkwato ya tattauna da wasunsu.
Dangane da bikin da Najeriya ke yi na cika shekara 63 da samun mulkin kai in yankin kabilar Ibo da ke ta tashe-tashen hankula musamman na rajin Biafra da ke kokarin ballewa daga kasar, sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da bikin na samun incin kai kuma ga abin da suke cewa.
I'm Sarah Otini, a core member serving in Imo State.
Wannan tana cewa ne sunana Sarah Otimi, tace ni yar bautar kasa ce a nan jihar Imo, kuma ra'ayina akan cikar Najeriya shekara 63 da samun mulkin kai sai mu ce mun gode Allah. To amma ni da kai da sauran 'yan kasar mun san da sauran rina a kaba, domin akwai bukatar inganta fannoni daban-daban musamman da suka shafi tsaro da tattalin arziki da ma fannin addinai, domin Najeriya ana mata kirari da giwar Afirka. Haka kuma ya kamata a gyara abubuwa da dama domin a yi koyi da mu, maimakon kuma mu zama a baya a fadin duniya. Ina fatar dai Allah ya kawo mana sauki.
Kumana Mrs. Inyana Cho Charity Nation. Kama ba wani canji fa na gani fa wallahi ba wani canji ne.
Kamar nan jihar Imo jiha ce da ake fama da tashe-tashen hankula da kashe-kashe sarakuna da waɗanda basu ji ba basu gani ba. Kamar ya kuka kalli batun tsaro ba samu sauki ba?
Ba wani ai, sai da ne fa ko wajen Olufa ne ke akwai kashewa mutane sosai ai. Da yanzu kuma ya rage kadan, kuma ya zo kamar 1 week da 2 weeks ne sai kuma ya faro kuma. To inda muna wali yanzu kuma muna tafiya wallahi kowa da kowa ya tafiya hanya kuma
shi kuwa wani kusa a cikin kungiyar nan ta IPOC Musta Cina Zo Dunwachiku kan batun na samun incin Najeriya ya ce. Yana cewa ne menene kaiwa murna? A gaskiya babu wani abu da za a yi ma murna kan cewa an samu ci gaba a ƙasar ta Najeriya. Mu ba mu kalubalantar ku, amma kuma duk wani abu da kuke kira na samun incin kai ba wani buki da aka gudanar, kuma ba wani incin kan da aka samu. Mu dai fatar mu anan shine kafa ƙasar Biafra a yankin kudu maso gabashin ƙasar, sannan kuma ba ma murnar samun incin kan Najeriya na shekaru 63. Yayin da shi ma gwamnan jihar Imo ke gabatar da jawabi a yayin bikin na samun incin kai, Sanata Hope Ozudinma ya ce. Yana cewa ne ya zama wajibi mu gode ma mabuwayi da ya san dukkan matsalolin da muke fuskanta. Har yanzu muna nan ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya, domin idan ka tuna tun a shekara ta 1999 muna mulkin demokuraɗiyya kuma bai yanke ba, kuma akalla shekaru 24 kenan kowa kuma na da daman zuwa duk inda yake so a fadin kasar ta Najeriya ba tare da tashin hankali ba. Kuma akwai damammaki da muke da su a fadin yankin na kudu maso gabashin kasar, wato albarkatun kasa, wanda maimakon kuma mu yi ta surutai ya kamata mu maida hankali ga bunƙasa albarkatun kasa ta yadda za mu yi amfani da su. Idan haka ta samu kuwa ba za a ga laifin shugabanni ba. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
A gaida Lamido Abubakar Sokoto, yanzu kuma za mu sake komawa jamhuriyar Niger. Ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin 'yan jarida sun bayyana damuwa bayan da wata 'yar jarida kuma shugabar ƙungiyar masu fafutuka ta yanar gizo Samira Sabo ta yi ɓatan dabo a yammacin ranar Asabar ɗin da ta gabata, lamarin da ke zama tamkar wata manuniya game da haɗarin da ke tattare da aikin jarida tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar a ranar 26 ga watan Yuli. Wakilin muryar Amurka Salamu Mana Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Labarin bacewar Samira Sabo ya fara bayyana ne a ƙarshen mako a kafafen sada zumunta, inda aka sanar cewa ba a san inda 'yar jaridar ta shiga ba, lamarin da wasu suka fara hasashen yiwuwar abu ne da ba zai rasa nasaba da wasu labaran da ta wallafa a shafinta na Facebook ba a makon da ya shige. Wannan yasa na tuntuɓi mataimakinta a ƙungiyar ABCA da take jagoranta Mamudu Jibuhamani, wanne ya tabbatar min da faruwar lamarin.
Tout à fait, madame Samira Sabo a été enlevée depuis le samedi 30 septembre.
Yace haka ne, madame Samira Sabo an yi awon gaba da ita a ranar Asabar 30 ga watan Satumba a wajen karfe 5:30 na yamma. Wasu mutane ne sanye da kayan fararen hula suka tafi har gidanta suka dauke ta, kuma tun daga wancan lokacin ba mu sake jin duriyarta ba. Mun tafi ofishin 'yan sandan farin kaya, amma su sanar mana da cewa Samira ba ta wurin. Saboda hakan muna ci gaba da nemanta, har yanzu ba mu sami wasu bayanai ba da ke nuni da inda take. Muna cikin damuwa sosai a game da halin da take ciki. Muna kira a gaggauta sakinta ba tare da wani sharadi ba.
Et nous appelons à sa libération immédiate et sans condition.
Kungiyoyin 'yan jarida sun dukufa da abin didigin wannan al'amari da nufin gano inda aka shiga da madam Samira Sabo, in ji shugaban cibiyar 'yan jarida ta ƙasa Maison de la Presse Ibrahim Haruna.
Lalle ne har yanzu dai muna cikin neman mu san mene ne faru a kanta, ina ne aka kama ta, ko kuma ina ne aka kiraye ta don mu san me ake zarginta da shi. Mun tuntuɓi wanda suke kusa da ita don mu ji kakane, amma har yanzu ba mu samu ba labari akan abin da yake faruwa. Insha Allah cikin kwanaki ko kuma cikin awowi insha Allah an samu labari, kuma muna fatan vraiment wanga abin a samu warware shi cikin gaggawa.
Kawo yanzu hukumomi ba su yi bayani kan wannan al'amari ba, ballantana iya sanin ko Samira na hannunsu ko kuwa hannun wasu masu aika-aika ta shiga. A bisa la'akari da yadda ta koka a baya cewa wasu na yi mata barazana ta wayar telefon saboda abubuwan da take yadawa a yanar gizo. Majalisar CNSP a sanarwar farko da ta fitar bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli ta jaddada aniyar mutunta dukkan yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da Nijar ta saka wa hannu, ciki har da batun kare haƙƙin ɗan adam da mutunta aikin watsa labarai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi ne abun rainawa.
Masu sauraron assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A makon da ya gabata ne dai hukumar da ke bada lasisi na kafa jami'o'i a Najeriya ta bayo gwamnatin jihar Niger lasisin jami'a na ilimi, matakin da kuma aka fara tun kusan shekaru 10 da suka gabata. A wani biki na mika takar da sabuwar jami'an ga gwamnan jihar Niger Umar Bago, muƙaddacin babban sakatare a hukumar jami'ar NUC da ke kula da jami'o'i a Najeriya, Mr. Chris Mai Yaki, ya bayyana cewa jami'ar ta jihar Niger ita ce jami'a ta 270 da ake da su a Najeriya, haka kuma ita ce jami'a mallakar jiha ta 63. Jami'ar dai idan ta fara aiki ga dangadan za ta fara bada takardar shaidar degree kuma takardar shaidar NCE ta bangaren ilimi domin yayewa da kuma horar da malamai. To koya kafa sabbin jami'o'i a Najeriya zai taimaka wajen inganta ilimi a Najeriya? Tambayan kenan da newa Dr. Bashir Yankuzo, wani malamin lissafi a jami'ar kimiyya da fasaha da ke Minna ta jihar Niger.
Alhamdulillah, dangane da karin jami'o'i wato a kasar mu Najeriya, zan iya cewa abu ne da yake da harshe biyu, ma iya cewa ta bangare guda abu ne mai kyau kwarai da gaske. Me yasa ya zama abu mai kyau? Saboda idan muka kalli waɗanda suke wato kammala secondary kuma suke bukatan shiga jami'o'i, kididdiga na statistics ya nuna cewa ƙasa da wato ainihin kashi 16 ne suke samun daman wato wucewa wato su shiga jami'a, tattar da sun gama makaranta to kusan cikin kashi 4 ko kashi 5 in ka kasa, to kashi 1 ne bisa 5 ko kashi 1 bisa 4 na wanda suke gama wato ainihin secondary suke samun shiga jami'a. Kuma suna son shiga jami'a, shi yasa suka je su rubuta jam, ashe inda akwai dama ko kafa da za a dauke su to za su iya ƙara karatun su. In ka je duka jami'o'i aka zo magana admission, haka zaka gani da dama waɗanda ba za su samu shiga ba, saboda ashe in za a yi jami'a domin a dauki waɗannan ɗalibai su samu wato kwarewar karatu, za mu iya cewa wannan alkhairi ne, ba matsala bane, kuma zai iya taimaka mu wato ainihin wannan ƙasa domin a ƙara wato tarbiyyantar da ɗaliban nan su zama abin amfani ga wannan ƙasa tamu. Sannan ta bangare na biyu kuma ma iya cewa to in za a yi jami'o'in da buƙatan kallon wani irin matsala ne wannan jami'a za ta warware. Kamar misali jihar Niger, alhamdulillah da samun wato ainihin jami'a da ake cewa University of Education misali, amma ni bayanan da ke tare da ni shine ai akwai wanda ita gwamnatin tarayya take buƙatan yi wato a Kwantagora, wanda ita ma University of Education ne, ga kuma wata yanzu wanda shi mai girma gwamna ya riga ya bada ya nemo NUC ita ma ta bada dama a yi. Ni tunani na da za a yi University of Agriculture ne, ko University of Agriculture ko kuma University of abin da ya shafi mining, domin wannan jiha akwai buƙatan wato amfana da abin da Allah ta'ala ya zuba a wannan jiha na tattalin arziki wanda zai bunƙasa kamar harkar gona, harkar noma. To kuma tunda babu University of Agriculture misali a wannan jiha, to ina tunanin da ire-iren waɗannan specialized university din ma akai kokarin a samu guda ɗaya ta zama cewa University of Agriculture, na ma ya samu University of Education, muna da Federal University of Technology Minna, wannan zai iya wato ainihin wato in za a yi jami'ar a kalli wani irin wato ainihin gudunmuwa za ta bayar wurin bunƙasa da cigaban wannan jiha da ake ciki. Sannan abu na gaba kuma, yawan jami'o'i babu kayan aiki, yawan jami'o'i babu kwararrun malamai, yawan jami'o'i babu wato ainihin taimaka musu wurin research ko bincike, wannan shi ma sai ya zama cewa to yawansu bai tasiri ba kenan. Domin samun jami'a daga cikin manya-manyan ayyukan jami'a shi ne ta zama wato ainihin tana bincike wato research, wannan yana da tasiri kwarai da gaske akan haifar da jami'a ingantatta a cikin al'umma. To matsalar da akan samu shi ne jami'o'in ta ina wato ainihin ta ya za a rike su ya zama sun samu kwararrun kayayyakin aiki, sun samu kwararrun malamai, kuma jami'a ta wato biya bukatun da ake bukata. Wannan shi ne kadai abin da zan iya cewa, amma ba haka ba, na'am, samun jami'o'i wannan ba aibi bane kuma abin alkhairi ne, amma jami'o'in ya zama cewa suna da kayan aiki da kwararru kuma an kafa su domin wato ainihin la'akari da irin bukatar da ake da ita a wannan da aka kafa din.
To yanzu haka dai, bayan kokarin da gwamnatocin jihohi ke yi na samar da jami'o'i a kasar, haka kuma gwamnatocin jihohin sun dukufa wajen bunƙasa ilimin primary da kuma na secondary, kamar da gwamnan jihar Bauchi Alhaji Bala Muhammad ya bayyana wa 'yan jaridu a jihar ta Bauchi.
Abubuwa ne suke tabarbarewa harkan ilimi a jihar Bauchi, musamman ma a mataki na farko na primary, wanda ya kasance ga mu da dimbin malamai a gidayance, a makarantun mu kuma an kaje makarantun a zahiri babu, kuma muna kashe kuɗi masu dimbin yawan wajen gina sabbin makarantu da kuma gyara tsoffin, amma kullum makarantun ma taɓarɓarewa suke, kuma waɗansu lungunan ma ba a gyara makarantun ba, ba a kawo mana ma labaran su cewa ga su nan ba su da kyau ba, har waɗansu ma a cikin gari. Abin ya zama abin takaici kwarai da gaske. Muna da matsala wanda na ga babu haɗin kai tsakanin hukumar nan na SUBEC da kuma Teacher Service Commission da ƙananan hukumomi da kuma kansu sakatarorin ilimi. ilimi a kowane karamin hukuma da kuma commissioner da sauransu. Saboda haka ne na kira wannan meeting, muka tattauna, muka samu matsalolin, mun samu cewa akwai ambaliyan malaman bogi a kowane karamin hukuma, wanda yawancin su ma iyalanmu ne, mu yan siyasa da sauransu wanda aka sa su a baya, ba na yan siyasan ba, wanda ake biyan su, wasu ma suna zaune a Abuja, wayan suna Lagos, wayan suna Kano, amma sai a ce kawai ana biyan su kuɗin koyarwa a matsayin malaman makaranta kawai saboda alfarma. To wannan alfarman gaskiya ba zai ba, saboda talakan jihar Bauchi yana shan wahala, babu makaranta, babu malaman makaranta, kuma babu ilimin. Saboda haka malaman ma wanda suka rage, wayan su ma suna a caba a gari da sauransu, babu mai sa idanu, su kansu wanda ya kamata su sa idanu kaman ba su da ƙarfin gwiwa. Shi yasa muka haɗa kai, muka tattauna, kuma muka yi committee mai ƙarfi a ƙarƙashin dibici na, wanda zai haɗa da commissioner ilimi na musamman da kuma na manyan makarantu.
To masu aro, a madadin wakilinmu Abdulham Muhammad daga Bauchi, da kuma bakon namu Dr. Bashir Yankuzo, sai kuma jami'ar da ta bada umarnin daidaita shirin Jody Leather Gresham. Naku Babin Girji Franke ce a huta lafiya sai wani makon.
Ba da tangarda ba kalji marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushi.
Madalla a gaida Baban Gida Jibril. To yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuke turo mana ta hanyar email.
To sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Malam Hussein Dangwata Karasuwa, tare da Baba Gana Alhaji Nuciya wace kanda a Dosilati goma ga Annabi Rajau. Suka fara da sallama suka ce, hakika je ne kasar mu Najeriya ta gado take cika shekaru 63 da samun yancin kai daga Turawan Burtaniya. Amma duk da tsawon wannan shekaru, wai a ce talakan Najeriya har yanzu ruwan sha da abinci da hanyoyin kiwon lafiya da tsaro da hasken wutar lantarki ya fi ƙarfinsa. Kaico da wannan shugabanni namu. Daga ƙarshe muna addu'a Allah ya ba mu shugabanni na gari masu kishinmu da ƙaunanmu da ci gabanmu, amin. Sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa, ƙasashen duniya ya kamata ku himmatu sosai wajen ganin kun haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri ɗaya domin ku samu nasarar kawar da duk wasu 'yan ta'adda da ke zama barazana ga rayuka dukiyoyin jama'a a ko'ina suke. Duba da ganin yadda suke ci gaba da yaduwa. Sako daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Daga nan sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Jamila da Fatima tan Ado Salati goma ga Annabi Rajau da Aisha Usain Dangwata Karasuwa, da Maryam Babagana Alhaji Nuciya wace kan da Ado Salati goma ga Annabi Rajau. Suka ce, ƴan uwanmu na hannun masu garkuwa da mutane, rayuwarmu ba ta da tabbas. Lokacin da muke tafiye-tafiye zuwa neman abinci, hanyoyinmu sun lalace, ba mu da wadatattun asibitoci, ba mu da isasshen ruwan sha, rayuwarmu ta yi tsada. To wani murnar ƴancin kai za mu yi mu da muke cin waɗannan masifu? Don haka a dai ta sha'ani kawai, amma wallahi akwai matsala. In dai a haka za a ci gaba da tafiya, domin farkon abu ake sani ba ƙarshensa ba. Sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa, masu cewa Najeriya ta ci gaba a shekaru 63 da samun ƴancin kai, a gaskiya ci gaba ne irin na masu haƙar rijiya. Duba da yadda 'yan Najeriya, musamman 'yan arewa, a kullum suke asarar rayuwa da dukiyoyi. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya ba mu shugabanni masu kishin Najeriya al'ummarta. Saƙo daga Isa Lawan Girgir.
A gaida Sarfila Hashim Gumel. To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Gwamnati za ta ci gaba da gudana a Amurka da kudin gudanarwa da aka tabbatar har zuwa tsakiyar watan Nuwamba, duk da cewa za a ci gaba da gwagwagwa tsakanin 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar Republican. Dan majalisa mai ra'ayin 'yan mazan jiya Matt Gaetz na Florida ya ce zai yi kokari a wannan makon da za a shiga na ganin ya yi waje da kakakin majalisar Kevin McCarthy, bayan da Kevin McCarthy ya yi maraba da wani shinge da ya kusa, wato da ya kusa kange 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat kada kuri'a da ta dakatar da rufe ayyukan gwamnati. A yau Litinin ne ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya ce ya yi imani Amurka za ta samu mafita domin ci gaba da bada tallafin soji ga Ukraine, da yake magana da manema labarai tare da shugaban tsare-tsaren manufofi da suka shafi kasashen ƙetare na kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell. Kuleba ya ce Ukraine ta yi zurfafan tattaunawa da bangarorin biyu na majalisar wakilan Democrat da na Republican. ya bayyana kudirin na 'yan majalisar dokokin Amurka na yakice tallafin kuɗin da ake baiwa Ukraine daga kudirin dokar kasafin kuɗi na ranar Asabar da ya dakatar da tsaye da ayyukan gwamnati da cewa wani lamari ne kawai da ya faru amma ba yana nufin sauyi a tallafi ba.
Kamar sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Hawwa Sharif da ta taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da Bada Umarni da injiniyan mu Mr. Nelson. Ni Maryam Dauda ke cewa huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.